sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar FM da dalon FM da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio da Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com sauraron mu assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar yau laraba 1 ga watan janairu shekarar 2020 barkamu da shiga sabuwar shekara Allah ya sada mu da alfaranta amin ni ce Zahra Aminu Fage tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji bitan lamuran da suka fi daukar hankali a bangaren shari'a da lafiya a Najeriya a shekarar 2019 sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfi Hashim Gumel sai kuma sakonnin da kubar mana akan na'urar tarho amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya
assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri Rundunar tsaro a ofishin jakadancin Amurka a birnin Bagadaza sun yi amfani da barkonun tsohuwa a jiya Talata domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka take doka suka shiga harabar ofishin suna Allah wadai da farmaki da Amurka ta kai ta sama tana auna mayaka da suke samun goyon bayan Iran da Syria. Gungun jama'a da suka fusata sun yi amfani da abincin rukusa suka babballe alamomi da ke kan hanya suka karya kofofin karfe na ofishin jakadancin Amurka bayan take doka da suka yi na shiga harabar kana suka cinna wuta kan akalla dakin jami'an tsaro guda. Kafofin yaɗa labaran Iraki sun ce rundunar tsaron na kasar basu taimaka ba wurin hana masu zanga-zangan wuce yankin nan da aka kebe na Green Zone inda ofishin jakadancin Amurka yake. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa babu abin da ya samu ma'aikatan na Amurka babu wanda aka ci zarafin sa kana kuma babu wani shiri da ake yi na rufe ofishin. Jakadan Amurka a Iraki Matt Tuller yayi balagaro na kansa ne bashi ofishi yayin da aka gudanar da zanga-zangar kafin watan Yuni shekarar 2017 lokacin da makwabtan kasar Qatar suka yanke hulɗar diplomasiya da ta ciniki da ita kasar mai arzikin mai da ke yankin Gulf kusanta da shigo da duk abincinta ne kan iyakarta da Saudi Arabia ta Salwa kana tana amfani da tashar jirgin ruwa ta Jebel Ali da ke Dubai tana shigo da kayanta. Babban mai samar da abinci a Doha Ahmed Al-Khalaf ya ambato irin wahala da kasar ta sha a lokacin da Saudi Arabia da hadaddiyar daular Larabawa da Bahrain suka hana mata shiga da kaya. Ya ce abin al'ajabi ne Qatar ta wayi gari ta ga an rufe mata kan iyakokinta da take amfani da su inji Khalaf shugaban Company International Project Development Company mai shigar da abinci a kasar kuma babban dan kasuwa na kasar. Qatar ce tana ci gaba da hakin amincewa da bukatun kasashen na Larabawa da suka azama ta takunkumai cewa ta rufe kafar yada labarai ta Al Jazeera ta kuma rage hulɗar diplomasiya da ta ciniki da Iran kana ta kori sojojin Turkiya da yawan su ya kai 3,000. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iyalai da abokan arziki da marigayin wani malami dan kasar Sudan mai suna Ahmed Al-Khair sun yi shewa a jiya Talata a wajen ɗakin kotu da ke birnin Omdurman yayin da aka yanke hukuncin kisa akan wasu jami'an leƙen asiri 29 bisa samun su da laifin kisa da azabtar da Khair a garin Qaum al-Ghariba da ke gabashin Sudan. Mutane 29 da aka yanke musu hukuncin an same su ne da laifin kisa. Kotun ta gado cewa jami'an sun yi wa Khair dukan tsiya kana suka azabtar da shi har lahira a lokacin da suka kama shi a ƙarshen watan Janairu. Al-Khair ya mutu ne a ranar 2 ga watan Fabrairu shekarar 2019 bayan yayi mako daya yana tsari. Hind Awadasai na kungiyar maluma ta Sudan ya kira wannan hukuncin da sabuwar dama ga 'yan ƙasa su nemi haƙoƙinsu ta hanyar shari'a. shirin da ke huskantar cijewa na mayar da ƴan gudun hijirar Rohingya da fara shari'a akan kisar kare dangi da kasar Gambia ta Afirka ta Yamma ta kai akan Myanmar ya kai ga shekaru ta biyu da aka kawo ƙarshen tashin hankalin nan da ya tilasta sama da musulmin Rohingya 700,000 arcewa azabtarwar sojojin Myanmar a jihar Rakhine a wani aikin soja na kakkabe kabilan suna ƙetarawa zuwa cikin Bangladesh. Ɗan gudun hijirar Rohingya suna huskantar sabuwar shekara ta rashin tabbas yayin da ake gina katanga kana aka yanke musu hanyoyin sadarwa aka kuma kammala gine-gine masu yawa a tsibirin nan mai yawan ambaliya.
Babu Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A bitar muhimman abubuwan da suka faru a shekarar 2019, wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto na musamman akan lamuran da suka fi daukar hankali a bangaren shari'a a Najeriya a shekarar 2019.
A shekarar 2019 da ta yi bankwana, gwamnatin Najeriya mai da'awar canji ta sha suka kan rashin bin umarnin kotu ta kauce wa sake waɗanda aka bada beli kuma ba ma da daukar matakin daukaka ƙara ba. Misalan sun fi tsanani ga zaire tsohon mai bada shawara kan tsaro Kano Sambo da Soki na tsawon shekaru hudu da samun beli kimanin sau tara, amma sai da gwamnatin ta ga lokacin da ta zaba ta bada belin. Haka lamarin yake ga shugaban ƴan shi'a ta IMN Ibrahim Elzazzaki da kuma madugun zanga-zangar juyin juya hali Omoyele Shehore. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya kare gwamnatin da cewa tana mutunta umarnin kotu.
Ka yi ma abokin jayayya adalci na cewa ke bin umarnin kotu ba tare da ka bari an kare abin da ya danganci mu'amalar ta danganci bin bahasin belin da anka bayar a kotun ƙasa ya inganta ba ko bai inganta ba. Su saboda ka a cikin wannan yanayi ba ka yanke ma abokin jayayya hukuncin kinta.
Wani lamarin kuma shine kawar da babban alkali Walter Nkano Onoghen da tuhumar rashin ambata dukiya, inda gwamnatin ta nada Justice Muhammad Tanko da yan babbar jam'iyyar adawa ke zargin don kar a murɗe musu zaɓe ne su je kotu su samu nasara. Buba Galadima shine kakakin kamfen ɗin PDP.
Shin marayi nawa ne a gindin Muharrem mai musu alkalin kauye Rena dan yana jin tsoron sa kar ya murɗe zaɓe wanda yake shirin yi ya murɗe zaɓe in an zo gun sa.
Wata shari'ar mai daukar hankali ita ce ta fito rashin zaben fidda gwani yadda ya dace a APC ta Zamfara, da hakan ya dakile zababben gwamna Shehu Kogunan Gusau Shin Rantsuwa, inda kotu ta bawa jam'iyyar ta biyu a zaben PDP nasara, da hakan ya sa Bello Matawalle ya zama gwamna.
In compliance with the Supreme Court judgment, the commission has now determined the winners of the elections in Zamfara state as follows: Governor Bello
Nan take dai shugaban hukumar zabe Farfesa Mahmudu Yakubu ya ayyana sabon gwamna da bashi shaidar lashe zabe. A kusan ƙarshen shekarar, babbar kotun tarayya da ke Lagos ta daure tsohon gwamnan Abia Oji Uzokalu shekaru 12 a gidan yari don samunsa da laifin almudanar fiye da naira biliyan 7. Tun a tsakiyar shekarar, babbar kotun Abuja ƙarƙashin Justice Yusuf Halilu ta daure dan rajin sauyi Ibrahim Garba Wala tsawon shekaru 12 don samunsa da laifin ingiza jama'ar sada fitina, aiki da kungiya marar rajista Cardban, da kuma bata sunan mai rikon kwarewar shugaban hukumar Alazai barista Abdullahi Mukhtar. Ga irin kalaman IG Wala a fagen zanga-zanga.
In haka ake, in za a kai ka kotu sai an shirya, duk an san me aka shirya. Mu je, ni zan je kotun har prison din zan je da kaina, amma da sharadin idan duk bayanai da muka kawo sun tabbatar mana cewa wannan ba a yi barna ba, ba a saci kuɗi ba, ba a yi almundana ba, ni na yarda su nuna min kofin prison din da kafata zan je in shiga.
Sashen shari'ar Najeriya ya kullo da wani tsari na hukunci a takaddarin lokaci mai taken Administration of Justice Act. Shin wannan tsari yana aiki ko kuwa a'a? In yana aiki, saurin hukuncin kan zama na adalci? In ko baya aiki, jinkirin hukuncin kan bar waɗanda ke bin shari'a da hutun jaki da kaya a kane? Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, yanzu kuma wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar ta hada rahoto akan bangaren kiwon lafiya a Najeriya.
A Najeriya, hukumomin lafiya a matakin tarayya, jihohi da matakin farko na iya bakin kokarin su don ganin an samar da ingantacciyar lafiya da kawar da matsaloli a bangaren kamar yawan mutuwar mata masu juna biyu da yara ƙanana, yaki da zazzabin cizon sauro da cutar polio, rashin tsaftar muhalli, yaki da cututtukan da ke yaduwa da sauransu. A kokarin da take yi na yaki da zazzabin cizon sauro, Najeriya ta dauki sabbin matakai kamar shigo da sabbin magungunan cutar, rarraba gidan sauro kyauta da jan hankalin jama'a wajen tsaftar muhalli da ba su shawarwari a asibitoci da gidajen rediyo game da daukar matakan kariya game da cutar. Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja ya faɗi illolin zazzabin cizon sauro.
Zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci, wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa, wanda yana da matukar illa, yana kisa, ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu. Kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan, saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya.
A bangaren cutar polio kuwa an samu gagarumar nasara, inda aka samu raguwar bullar cutar a fadin kasar, kamar yadda a wata zantawa da nayi da jami'in kiwon lafiya a matakin farko Dr. Rilwan Muhammad yayi karin bayani game da gudunmuwar da hukumomi ke badawa don kawar da cutar.
Muna da yawa kuma wanda suke ce ba su so din suna da yawa, yanzu kamar a Kamaru ne za a yi tattar jama'a ce wanda duk ba su so din ma ya magani su gaba da dan ko Najeriya na da yawa. Shi sa kiga an tabbatar yanzu Abuja ana dan yi, Lagos ana yi, Kano ana yi, Kaduna ana yin allurar rigakafi, Jigawa ana allurar rigakafi, Bauchi ana yi. To abin da ake dubawa waɗanda ba sa ne dalili shine sai an yi dan yi bincike an samu ne dalilin da yasa.
Game da manyan cututtuka da suka hada da cutar daji ko kuma sankaran mama wato breast cancer kuwa, wadda ita ce nau'in daji ko sankara da tafi addabar mata a Najeriya, likita a matakin kwarewar aiki Dr. Sarayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja ta yi karin bayani. Dajin mama cuta ce wadda ta addabi al'ummar mu, yana damun mata da maza gaba daya, amma kuma yafi yawa cikin mata. Cuta ne wanda shine aka ba namba na farko a cikin daji da ke damun mata, mabiyin shi shine dajin bakin mahaifa, amma yawanci dai yana daukan watanni zuwa shekaru kafin mace ta san cewa akwai abin da yake damun ta.
Kiwon lafiya wani muhimmin al'amari ne, don haka duk wata al'umma ko kasa da ke neman ci gaba dole ne ta kula da kiwon lafiyar jama'ar ta. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon dalila ke kullun sahe ka ba mu.
A gaida Hauwa Umar, kafin mu ci gaba ku shakata da wannan.
Thank you.
Yau madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro a wannan bita da muke kammalawa ta shekarar 2019 mai ban kwana. Zamu duba halin da ake ciki kan daraktan na gwamnatin tarayya a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta Najeriya, Barista William Captain Amuga, wanda ya bayyana cewa sakamakon neman wasu ƙwararru da ma'aikatarsa ta sa wani aiki. Kan tsara manhajar kasuwanci sai suka shiga tara kuɗin shiga na miliyoyin naira, ba tare da zuba kuɗin a asusun bai ɗaya da gwamnatin Buhari ta ɓullo da shi a shekarar 2015 ba. Suna na Sarfil Hashim Gulal, ku biyo mu cikin shirin. Masu raro, in za ku tuna, Captain Amuga ya ce sakamakon ban kaɗo lamarin ya sanya an rubuta wa tsohuwar shugabar ma'aikata Wumfri ita Oyo ta ɗauke shi daga ma'aikatar, amma lamarin ya ƙare kansa, inda aka rubuto a dawo da shi. Dattin shekarar 2017 yake watan gaririya ba tare da samun gurbin aiki ba. Cikin ƙalubalen da ya fuskanta, har da samun an sauya ɗan muƙullan ofishinsa, ƙarshe aka naɗa mataimakiyarsa ta karɓe kujerarsa. Captain Amuga ya rubuta wasiƙa ga hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da aka yi kwafi har fadar Aso Rock kan wannan batu na asusun bai ɗaya. Amma har zuwa yanzu dai wannan darakta bai samu wata amsa mai gamsarwa ba. Wannan na ɗaya daga cikin misalai na ma'aikata da suka ambata tsintar kansa a tashin hankali sakamakon fallasa zargin wawura kuɗi daga baitulmalin gwamnatin tarayya. Barista William ya dawo wannan shiri, ga kuma abin da ya shaida mana.
Barista William Amuga, faɗa mana wani hali yake ciki ne kan wannan lamarin a yanzu?
To a yanzu kam ana ta yawo da hankalina, ba ma da ni ba ki aiki na ba da yanzu.
Bayani za ka yi sosai yadda masu sauraron wannan shirin za su fahimce ka. Mun tattauna da kai lokacin wancan minista yana kan gado, yanzu an sauya shi daga mukamin. Shin wani hali kake ciki? Dan na san kusan saura ma shekara kamar hudu ne ka yi ritaya gaba ɗaya daga aikin gwamnatin Najeriya.
To har yanzu ni ba bani ofis ba, har yanzu an ciya mai da ni ofis. Duk da bayanin da na yi, an ciya mai da ni ofis.
Menene ya faru da ya sa shi tsohon minista da babban sakataren ma'aikatar suka matsa lamba aka cewa a sallame ka ko kuma a sauya ma wajen aiki?
A bisa ga policy na gwamnati na kan TSA, wato asusu na bai ɗaya, muna karban revenue akan aikin da muke yi. Aka naɗa waɗansu ƙwararru, wato consultant kenan ba, aikin da aka ba su dama kawai a bude mana website. Amma ta yaya aka yi har aka bude musu kofa wai su dinga kula da tara kuɗi, wanda kuma ta fuskan toka da kuma yarjejeniyar da aka yi na ɗaukansu, babu wannan a ciki. Suka dinga tara kuɗi suna karkatawa a commercial bank. Dalilin da ya sa na ba su umarni na ce to su daina abin da suke yi kafin nan mu san lalle matsayin gwamnati bisa ga aikin nasu ko yana daidai da wannan policy na asusu bai ɗaya ɗin. Shi ne tushen rikicin da ya same ni, ashe abin da nake yi su manya su minista da kuma sakitare ba su ji daɗin abun ba. To abin da ya kawo suna ta lilo da hankalina, suka haɗa baki da wasu manya a cikin gwamnati har zuwa yanzu.
Yawwa, Barista Williams, na tuna an tura ka zuwa wajen ita tsohuwar shugabar ma'aikata, ita ma yanzu ta bar wajen Wumfri ita Oyo, inda ka yi mata bayani, wato an mai da kai wajenta ta tura ka kai ka wata ma'aikata ta daban, inda ka gamsar da ita a kan kai bi cancanta ba tsarin aikin ka ɗauke ka daga wajen.
Aikin gwamnati akwai ka'ida da ake bi. So bayan da na yi mata bayani cewa mu ba a ɗauke mu a gurin wannan aiki, ta gamsu, ta bani takardan koma ofis. Da na koma, permanent secretary ya ki karban wasiƙa a matsayin hakan ne, har yanzu ya ki karban wasiƙa, ba na ofis, ba aiki, kamar an kore ni aiki ne.
Wani Abuga, yanzu idan ka shiga ma'aikatar kasuwanci da masana'antu, shin me zai faru kake gani?
Ba su ba ni ofis, ba ni da ofis, ba komi. Haka nake ta yawo, in na je sai dai in kasuwa da wayan da na san so, shikenan sai in tafi abona.
kana matsayin kuma director a gwamnatin Najeriya wannan ma'aikatar?
Shekara hudu yau ina matsayin director kuma hukumar daukan ma'aikata Federal Civil Service Commission su suka bani wannan matsayi kuma duk abin da ake yi da ni haka nan su ba su da masani akai.
A wancan lokacin ka ba mu labarin ka rubuta wasiku har ma wasikar ta isa zuwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa har ma watakila ga fadar gwamnatin Najeriya. Shin ka samu amsar waɗannan takardun da ka rubuta ga matsalar da ake samu a wannan ma'aikatar?
Gaba ɗaya duk ba wani har ma na bi baya wajen kamar EACC da ICPC wajen Najeriya kai so uku ina bin baya da rubutu. Shiru kamar shuka dusa ba abin da ake yi. Ni kuma gashi nan ba laifi ne aka samu da ba komai ba an hana ni aiki don saboda kawai na tada magana kan kuɗi kuɗin gwamnati da ake karkatawa. Kuma wannan account din da yake tafiya a kudin gwamnati ke tafiya a ciki a Sky Bank wato Polaris Bank a yanzu haka it's a private account ba account din gwamnati a Commercial Bank ai. To amma don saboda na tada wannan maganan aka nuna mun kiyayya aka yi ta yawo da hankali na kashin da aka lalatar mun da aiki
yanzu me ka za a iya cewa watakila ka yi nadamar matakin da ka dauka?
Wallahi yanzu ma inda nake maka interview din nan ma ba don kai ba na son sake magana nan ma wallahi sallahi ba na son sake magana ma ya abin da ya dame ni yanzu ma in kula da iyali na kawai inda zan san inda zan samu hankalin yanzu duk abubuwa na ya lalace yara na ba makaranta ba na iya cin abu yadda ina ciyar da gida na ma so menene kenan ha barwana in ba don kai ba wallahi ba zan son sake magana ma ko don wahalan da nake yi akan wannan abun ne kuma wai ni don na kishi dukkan gwamnati ina kiyayewa amma gashi abun da aka samu da shi
ba mamaki Williams Amuga yadda ita gwamnatin Buhari ta yi bullo da wannan asusu na bai daya da nuna a rika amana kan kuɗi ne ya ja hankalin kai ka dauki waɗannan matakan.
Eh kwarai shine abun kenan kuma na samu karfin jiki don yadda gwamnati ta fito da wannan policy din to abin da ya kara karfin jiki na yi wannan aiki kuma gashi ga sakamakon da na samu. To dole ina regretting abin da nake yi domin iyali na kaɗai suka san wahalar da suke going through.
Wulin zamu ga faɗa mana me kake so ita gwamnatin Najeriya yanzu ta yi kan wannan al'amari naka?
To ni kam a bar ni in karasa shekaruna na aiki na kawai quietly tafi tunda dai ba inda ban kai kuka na cewa ga yadda dukiyar gwamnati ake ta wasa da shi ba ji ba. To ni ina roƙon su su bar ni in karasa aiki na ni ba zan sake magana kan wannan abun ba kuma wa'adin da ni ke da shi a ma'aikacin gwamnati in karasa in bar aiki.
Amma shin cikin rubuce-rubucen da kai ka rubuta wata takarda ta isa ofishin ministan shari'a Abubakar Madani?
Ban rubuta ba amma yadda magana ta tafi EACC da farko office nashi da akwai masaniya domin duwan magana EACC ma office din shi aka rubuta labarin da na ji kenan domin da EACC suka kira ni a March 2017 sun nuna min lalle daga office din Attorney General ne aka rubuto akan wannan magana don kuma wai da baki aka je aka gaya ma Attorney General maganan nan sannan aka sa aka rubuta shi daga office din shi aka rubuta ma EACC amma sai da aka ɗauki kusan shekara ɗaya kafin nan suka kira mu mun je muka yi bayani da ni da director na finance da director na legal service da deputy director of accounts muka je muka yi bayani shiru ba wani abu kuma zuwa ƙarshen wancan shekaran ne aka ɗaga ni aiki wato duk abin da ma yake faruwa wato haushi suke ji cewa na je ina faɗin abin da yake faruwa. So before the end of 2017 din nan sai suka ɗaga ni wanda har yanzu ba su sake mai da ni ba.
William Zamuga sauran ma shekara nawa ka bar aikin gwamnati kai da ta?
Sauran mini uku yanzu.
To masu iya magana dai na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Haka kuma muna yi wa dukkan masu sauraron mu fatan alkhairi da murnar shiga sabuwar shekara ta 2020 lamun lafiya. yanzu a madadin Nasir Adam Ali Kaya. Ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Sarfi Lahashim Gumel da shirin ciki da gaskiya yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka bar mana akan na'urar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Dorin jihar Jigawa Najeriya. Ina taya al'ummar Najeriya murna saboda shiga sabon shekara ta 2020 da kuma irin matsalolin da Najeriya ta shiga ciki a shekarar 2019 kada Allah ya maimaita mana wannan. Kuma ɗan uwa na al'ummar Najeriya, mu ci gaba da yin shugabanni addu'a game da irin yadda muka ga sun karkace akan mulkin su. Ba la'anta su ya kamata muke yi ba, shugabanni ba a la'anta su. Ya kamata idan sun yi kuskure a gaya musu kuskuren su. Al'ummar Najeriya da dama wani lokacin ba su fahimci halin da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya samu Najeriya a ciki ba. Kuma irin ƙoƙarin da yake na dawo da martabar Najeriya bai kamata muke maganganu marasa daɗi a kansa ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka Auren Auta ɗan albasa Katsina Trent a Najeriya. To ina so in yi tsokaci a wata jaridar da magana akan cobashin da Muhammadu Buhari ce ba shi kaɗai ba ne zai. To gaskiya magana nan ne da ba shi kaɗai ba ne, amma shi ne uwa shi ne uba, shi ne wuƙa shi ne nama. Saboda idan kaɗin in an so su talaka na gani a ƙasa, mu 'yan Najeriya muna goyon bayan a an so annan kuɗi a 'yan Najeriya a yi. Amma da fari an so magana kuɗin ba zai sa sai magana za a kashe mata kaɗai miliyan nawa. Ga 'yan Najeriya an suna albashin jihohinsu gwamnoni sun kasa biyan mu an su wurare. Ga wasu hanyoyi ba a gyara ba, ga wasu makarantu.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu Sakkwato daga Lokar Gannet. Ina wa Janar Muhammadu Buhari barka da shiga sabuwar shekara. Da jama'an Najeriya Allah shi goda mana ƙarshen talami lafiya, alherin da a cikin Allah ta kafa mu shi, alherin da a cikin Allah shi kare mu da shi.
Kafin mu sallama ga Baba Yakubu Makeri da takaitattun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rundunar tsaro a ofishin jakadancin Amurka a birnin Bagadaza sun yi amfani da barkonun tsohuwa a jiya Talata domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka take doka suka shiga harabar ofishin suna Allah wadai da farmaki da Amurka ta kai ta sama tana auna mayaka da ke samun goyon bayan Iran da Siriya. Iyalai da abokan arziki da marigayin wani malami ɗan ƙasar Sudan mai suna Ahmed Al-Khair sun yi shewa a jiya Talata a wajen ɗakin kotu da ke birnin Omdurman yayin da aka yanke hukuncin kisa akan wasu jami'an leƙen asiri 29 bisa samunsu da laifin kisa da azabtar da Khair a garin Qaum al-Ghariba da ke gabashin Sudan. Mutane 29 da aka yanke musu hukuncin an same su ne da laifin kisa. Kotun ta gano cewa jami'an sun yi wa Khair dukan tsiya kana suka azabtar da shi har lahira a lokacin da suka kama shi a ƙarshen watan Janairu.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar imel a adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya tiya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci, Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da fatan kun shiga sabuwar shekara lafiya.